To jama'a barkamu da wannan lokaci in Allah ya kai mu a cikin wannan mako ake shirin fara babban taron yan kasuwan kasashen mu na Afirka da manyan kusoshin gwamnatin Amurka cikin hadda shugaba Biden wanda shine zai tarbi ko kuma zai biki bude wannan taro din. To kamar yadda aka sani wannan taro yana da alaka da harkar kasuwanci musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta Amurka wato Copper Council tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Amurka su ne suka kira wannan taro din. To manyan baki da shugabannin kasashe da saura sun fara dira a cikin Washington DC ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazoum da dai sauransu. To kowannensu yana tafi da manyan kusoshin 'yan kasuwan wannan kasashe nasu. Ɗaya daga cikin masu dafa shugaban Muhammadu Buhari baya a wannan zuwa nan Washington shi ne Alhaji Muhammad Indimi wanda shi ne shugaban kamfanin albarkatun makamashi na Oriental a Najeriya kuma fitattun ɗan kasuwa kuma ɗaya daga cikin manyan attajiranmu na ƙasashen mu na Afirka wanda kuma yanzu nan ina tare da shi. To Alhaji barka da zuwa.
Barka da dai ya muke.
Lafiya ƙalau.
Masha Allah.
Me ya fahimta ka game da muhimmancin irin wannan taro?
Eh, wannan taro ne muhimmi wanda su G7 suka ƙirƙiro shi ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara. Yanzu in ka gani Saudi Arabia jiya shugaban China ya zo musu an tara shugabannin Larabawa na duniya gabaki daya su ma sun yi nasu jiya. To shi kuma shugaban America shi ma ya kirawo shugabannin Afirka gaba daya. Yanzu haka an fara sauka. GB insha Allah za a fara. Saboda haka kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa. Kuma watanni uku da suka wuce a Japan sun yi nasu a Tunis shi ma nan hallara. Saboda haka abin yana kyau. Saboda haka kowa yana neman 'yan kasuwa da za su yi aiki tare.
Gwamnatoci abinda suke nema daban abinda ku 'yan kasuwa manya kuke nema daban. Kamar wace riba kake jin ku 'yan kasuwa za ku iya samu da kuma ita gwamnati wani irin tsaraba za ta yi koma da shi da?
A'a mu inda kasashen nan gabaki daya muna a hada kai. Hada kai shi ma wannan babbar riba ne. Amma yanzu kaga yanzu in ka je Rasha suna cikin yaki. Mu ma in ka je da muna cikin yaki da su Boko Haram da sauransu ko da yake har yanzu ba a gama ba. Amma abin yana lafawa. To in dai Allah ya sa aka hada kai da manyan kasashen duniya wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba ni a gani na kenan.
Alhaji kai ka san duka biyun ka san Najeriya ka san America ka san sauran kasashen Afirka. Kana ganin ƴan Najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci a Amurka suna cin more cuɗanyen na ƴan Najeriya misali da Amurka?
To ai in ka duba ka gani su Amerikawa sun fi ƙarfin aiki wajen mai a Najeriya. Babu ƴan kwangilarsu. Kuma ka ga yanzu in ka je Najeriya China suna da 'yan kwangila suna aikin mai komai da komai suna yi. Saboda haka America su sun shiga aikin haƙan mai tun independence suke yi. To wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban.
China ta yi nisa ta yi ƙarfi a wajen girka kanta a cikin ƙasashen Afirka. Kana ganin ta yi nisan da ba wata ƙasa wacce za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a Afirka?
Ai ba za a kama China ba saboda China su ba su da girman kai har burodi sayarwa suke. Yanzu in ka je kantin kwali har kantuna suke da shi. To kaga mutumin wannan ƙasar ba zai irin wannan abubuwan ba.
Okay. So bari mu yi magana tattalin arziki sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu a ƙasashe a ko'ina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa. Me yake janyo wannan faduwa ɗin da ko musamman dogaro kan harkar mai ce ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban?
Eto ai ba Najeriya kaɗai ke da matsalar harkokin economy ba. Yau in ka ce wa ake bi bashi a duniya number one, America ce, ita ce kan gaba wajen cin bashi. Saboda haka ba wata ƙasa da ba abinta bashi. Muna mu bai ma taka kara ya karya ba. Mutane ne ba su sani ba. Inda sun sani, da ba za a damu ba. Duk duniya gaba ɗaya ana cikin bashi.
Amajin abin tarihi ya faru a Najeriya an samu mai arewacin Najeriya me muhimmancin samun wannan mai kuma ya za a ci moriye shi
ah sosai za a ci moriye shi ai yanzu aka fara kuma duk inda arewa ake da mai kowa ya sani yanzu za a fara insha Allah
ba Gombe da Bauchi kadai ba
ah ina in ka je Nasarawa akwai mai in ka je Borno lecture akwai mai idan ka je su bidda akwai mai saboda haka abin da yana da bukatar kuɗi amma yanzu man da aka samu a Gombe kaga za a yi fertilizer za a yi lantarki za a yi refinery wannan duka ba wai wanda za a kai waje bane wanda za a yi amfani da shi a cikin gida to in aka samu irin na Bauchi guda uku ko hudu mun warke ba za a sake siyo wani abu daga waje ba
yanzu ana cece ku ce akan man na Bauchi yake ko a Gombe yake aina yake
eto tsakanin su bi ne
amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai kana da masaniya cewa za a ci gaba da hako wanda ba a riga aka hako din ba
sosai ma za a ci gaba insha Allah
yanzu wannan sai ya shafi ku da kuke harkokin mai dama a Najeriya din za ku dawo ku girka wani abu a nan cikin arewacin ne tunda da ayyuka ku sun fi karfi a kudu
eto ka san mu ya girma ya zo mana saboda haka amma dai alhamdulillah yara na suna aiki wannan ya rage nasu saboda haka na koyar da su na karantar da su yanzu su suke komai da komai
amma ɗan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar yadda ake nema a kudu abin da nake nufi
e kwarai da gaske za a zo ai matsalar mu rashin kwanciyar hankali maganar security maganar tsaro shine matsalar mu in dai maganar tsaron nan an gama da shi to za ka ga ana ta zuwa insha Allah
kwanan nan an canja fasalin naira kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin Najeriya
eh to ka san abinda ban san kansa ba kenan nima saboda haka ina jin ana neman a rage fitar da kuɗi daga banki dan yanzu banki central bank su ma an ce ba su da kuɗi kuɗi suna ƙauye so ana son a dawo da su
wannan abin ya fito da al'ada ajiya kasan mutane musun saba da ajiya gida mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan da aka ce a mai da kuɗi da aka canja kuɗi da mutane ta cewa za su yi asaran kuɗaɗe a ƙasashe irin nan mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya ci ajihun shi yana amfani da credit card da sauransu kana hangen ƙasashen mu na Afirka nan ba daɗewa ba za su kai lokacin da ba za a bukaci amfani da takardar kuɗi
to a in ka duba ka gani yanzu da ake son a mai da kuɗi banki abu ne mai kyau kensa shine ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba har wani ya zo ya ce zai maka tsada saboda haka wannan kaɗai ma ni na ji daɗinsa saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida kaga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karɓi kuɗi ba to wannan shine babban abin da nake gani zai wa mutane amfani